Manunia.
Abin da ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi, to yanzu duk za a maida mashi.
Indai har matakan da aka biyo baya ya an bi tsari, to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari.
Wasu lauyoyi kenan suka fara fashin bakin bayyana irin abun da ke kunshe cikin hukuncin umarnin maida tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, da suka ce a gaskiya fa sai dai in a biya shi diyya. Su kuwa sabbin shugabannin majalisun jihohi ga yau ya suke cewa sabon salon sauyi za su sauke a jagoranci masu domin babu maganar amshin shata alabashi yan kasa sa gane yau ta fi jiya.
In ka ji ana maganar amshin shata, to akwai rashin gaskiya. Konkwasiya magana ce ta gaskiya da gaskiya.
Gaskiya za ka ga ba a damu ba ne, kuma da ka je su yan gwamnati su tunanin ma kaman ka zo witch hunted din su ne.
Game da maganar cire tallafin mai a tarayyar Najeriya, kowa wani malamin jami'a ne ya jawo hankalin gwamnatin da ya ce a gaskiya talakan kasa fa yana buƙatar tallafi saboda shine matsalar cire tallafin ta yi wa ƙawanya.
Babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa.
Shi kuwa shehun malamin jami'a Farfesa Aisha Ibrahim Ango gaya wa duniya yake cewa ai zubar gadon zabge masu muƙamai a gwamnatin Tinubu ya yi daidai da buƙatun 'yan Najeriya.
Da yake dama ba a mugun sarki sai mugun mufari. Idan aka bar wanda suke kai suka dade, kuma wasu gashi ma ana ganin aibun su ba a yi musu wani abu ba, to gara dai kai ka sa mutanen da kai kai da su.
Waɗannan fasomin ta muka tattaro cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na 122 cikin jerin shirin manuniyan da masu sauraro ke kiran shi tsumagiyar kan hanya. Hanyar kuma amma dai ta nemo fashin bakin fassar hukuncin kotun da ta ce a maida tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfarawa Malam Mahdi Ali Gusauce ta sa muka nemo lauya. Barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ke fashin baki akan al'amuran shari'a ya ce a gaskiya hukuncin na cike da sarƙaƙiya.
Ni abin da nake ganin wannan hukunci na farko dai shi wancan tsohon mataimakin gwamna riga gama tenuwa ɗinsa. Na biyu, in dai tsarin tsige gwamna ne ko mataimakin gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa, in dai an biyo tsari, majalisar da suke da hakkin wannan abin sun biyo tsari, gaskiya kotuna an cire hannunsu daga tsoma baki akan cewan a yi ko kar a yi. Shine wato ba su da hurumi wajen hana tsige wayannan muƙamai guda huɗu: shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, gwamna da mataimakin gwamna. Kuma duk abin da ya shafi ma harkan impeachment ko wani abu ne wanda hurumin babban kotu ta jiha ne, ba federal five court ba, wato babban kotu ta tarayya ba. Saboda haka indai har matakan da aka biyo baya ya an bi tsari, to wannan abu ma ya zama ihu bayan hari kenan ita wannan hukunci. Kuma ma koda ma hukuncin an yi ta bisa ka'ida, to kaga shi ma still ya zama ihu bayan hari tunda wancan gwamnatin ta gama zangonta.
Sai dai kuma shi lauya mai zaman kanshi barista Elsbar Abubakar cewa yake koda ma hukuncin kotun ya tabbata, to babu damar a koma jihar Zamfaran a ce a yi tariya.
Majalisa tana da dama a karkashin iko na constitution ta tsige gwamna ko ta tsige mataimakinsa. To a zargin da majalisar jihar Zamfara ta yi, ta ce ne ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya. Bayan an tsige shi ne sai ya je kotu. To yanzu kotu ta ayyana shi a matsayin a wancan tsigewa da matakan da majalisar jihar Zamfara ta bi bai yi daidai ba, don haka shi ne mataimakin gwamna. Abin da ake nufi shi ne dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi, to yanzu duk za a maida mashi, kamar kuɗaɗe da allowance, don haka a idanun doka har zuwa lokacin da suka sauka shine mataimakin gwamnan jihar Zamfara. Don haka duk wani taro ko wani girmamawa ko wani tsari na gwamnati wanda duk za a bi a matakan tafiya, za a kira shi ne a matsayin tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, ba wanda aka tsige ba. To don haka duk abin da tsohon gwamnan Zamfara zai samu, to shi ma zai samu waɗannan abubuwan.
Tun bayan kammala zaben zakulo sabbin shugabannin majalisun jihohi hankali wasu ƴan ƙasa ke cewa ai ƴan amshin shata aka ƙara zabowa kamar yadda aka dinga gani a baya. Sai dai kuma sabon shugaban Masar dokokin jihar Kanawa Honorable Jibrin Ibrahim Falgore ya ce babu maganar amshin shata, aiki za a yi kawai na tsage tsantsar gaskiya.
Duk wani dan majalisa ne mu 40 Allah ya zaba da hula iri daya. To abin da nake nufi mu zo mu hada hannu don mu ci da wannan jiha ta mu gaba. Duk wanda yake da wani abu da ya kamata yazo ya faɗa na gaskiya wanda zai ci da jihar nan gaba ko majalisar jihar Kano gaba ko gwamnatin jihar Kano ko abu take zo ya faɗa insha Allah za a yi. Kuma za mu roki mu kowa a tafi tare a guri tare a tsaya tare haka ake majalisa kuma haka za mu insha Allah.
Galibi an tambara majalisun dokoki na jihohi da cewa sukan zama ƴan amshin shata.
In ka ji ana magana amshin shata to akwai rashin gaskiya. Shi kuma in kalli tafiyar tawun baki daya konkosi a magana ce ta gaskiya da gaskiya. Saboda haka mai girma gwamna ba wani abu zai kawo rashin gaskiya ba sannan mai magana anshin shata ko anshin dan kwairo.
Shi kuwa sabon shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan gatum gaya wa duniya yake cewa za su bude babun bibiyar ba'asin ayyukan bangaren zattawa ne don tabbatar da sun saka namujiya.
To insha Allah za mu ci gaba da oversight function. Gaskiya za ga ba a damu bane kuma da ka je su ƴan gwamnatin su tunanin ma kaman ka zo witch hunting din su ne saboda baka da kuɗi kai baka dauke shi a matsayin practice ba. Don Allah da under my watch za mu tabbatar duk wani committee akan kawo report kuma za mu tabbatar in an kawo report sun bibiya report din sun je because haƙin talakawa ne kuma abin da yafi komai muhimmanci. Saboda haka in Allah da wani ba sa matsala ba ko kwamitoci za mu kokari mu ga mun yi based on discipline
abanda mutum ya karanta
kaga yana da experience. Saboda haka zamu tsatsamu tabbaci zai yi wannan abin da ya dace. Kuma most important kaga training bita yawan bita cewa ga aikin majalisa zamu hada kai da ma'aikata mu nemo even consultant ana wayarwa da ƴan majalisa suke shi wannan shine aikin.
Game da maganar cire tallafin mai a Najeriya da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi kuwa malami a jami'ar Tarayyar da ke Kacere Dr. Isa Abdullahi ne yace a gaskiya talaka ya tagayyaran da ya kamata a bashi tallafin da yace su kam za su yi taiwa gwamnati magiya.
Babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa. Dole a samu sauƙin rayuwa na abinci, kayan masarufi, kuɗin makarantar yara, samar da asibitoci ingantattu domin kiwon lafiya mai nagarta kuma da farashi mai sauƙi, a samu hanyoyi wanda za a gina saboda ƙasa ta zamanto ta bunƙasa an samu sauƙin sufuri, a samu layin dogo, a samu tallan tarki wadatattu, a samu kuma ingantaccen tsaro a cikin ƙasa. Duk in aka samar da wannan ina ga talakan Najeriya zai dan samu sauki a cikin al'amarinsa.
Da alamu dai zaburar zabgar zabge jami'an tsohuwar gwamnatin Buhari da Sanata Bola Ahmed Tinubu ya fara a Najeriya ta yi wa wasu ƴan Najeriya daɗi a cikin zuciya. Farfesa Aisha Ibrahim Ango malami ne a jami'ar jihar Kano da ya ce irin wannan aiki na Sanata Bola Ahmed Tinubu ya yi daidai da muradin da ƴan Najeriya ke da shi a kan gwamnatin tarayya.
Gaskiya yanayin da shugaban ƙasa ya fara mulkinsa abinda da yake nuna shine kusan abin nan da tura yake cewa kai hitting ground running. Ya fara kamar ya san abin da dama yake so yayi kuma ya aiwatar da shi. To idan aka bar mutane da yake dama ba a mugun sarki sai mugun bafade, idan aka bar wanda suke kai suka dade kuma wasu gashi ma ana ganin aibin su ba a yi musu wani abu ba, to gara dai kai ka soma domin kai aka zaba kuma kai za mutane za su yi fatan su ga me ka aiwatar, to ka sa mutanen da kai kai da su su taimaka maka domin a sami kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ina ganin haka din yafi duk da yake ana iya samun gaggawa a sami wani kurakurai, to amma wani zubin a yi abu yafi a zauna kawai ba a yi komai ba. Kuma ka sa wanda kai da shi ka amince da shi yafi ka zauna ka tafi da mutanen da kai baka san halin su ba baka san yanayin su ba.
Daga iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin su fa kamar kullun suna ƙara tawaya. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1435 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne suke faman fariya. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ba ta gajiya. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.